sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata ce kai tsaye ta tashoshin FM na Joye Africa akan mita 102.5, sai kuma tashoshin FM na amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad da Lord Ninya. Kana masu na'urar computer suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a yau a cikin shirinmu na yau Talata 14 ga watan Yuni na shekarar 2016. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC, tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin, Ibrahim, a ba mu kanun labarai.
To, jiya Litinin shugaban Amurka Barack Obama ya ce babu wata tattibiyar shaidar cewa maharin mashakatar 'yan luwaɗin nan da ke Orlando, jihar Florida, ya samu umarni ne daga wata ƙungiyar waje. Dubban 'yan gudun hijira na ta ficewa daga Fallujah ta wata hanya marar haɗari da sojojin Iraki suka samar. Sannan ma'aikatar yaɗa labaran ƙasar Eritrea ta fitar da wata takardar bayani inda take zargin gwamnatin Habasha da ƙaddamar da hari kan sojojin ƙasar.
Kuma da lakanin labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa an kai gudunmawar kayayyaki ko name da name ne a sansanin 'yan gudun hijira?
Iyalai 30,000 za su samu, kowanne sai samu butun shinkafa na 50 kg, a carton fried spaghetti.
Ha kuma a batun ɗaukan 'yan sanda an ce wannan karon hoba cuwa-cuwa. Wake cewa haka ne?
Kowace local government za a ɗauki tara, ba canji haka za a ɗauke su. Mun ga maganar a zo a ce wannan Bahaushe ne, wannan Inyamuri ne, wancan kaza-kaza, ba ta taso ba.
To, za ku ji kowane ne. Kana Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirinsa na tsaka mai wuya. Amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jiya Litinin shugaban Amurka Barack Obama ya ce babu wata tattibiyar shaidar cewa maharin nan da ya aikata kashe-kashen jama'a mafi muni a tarihin Amurka a wata mashakatar dare ta 'yan luwaɗi da ke Orlando, jihar Florida, ya samu umarni ne daga wata ƙungiyar ta'addanci ta ƙasar waje. Da alamar tsauraran ra'ayoyin da ake yaɗawa ta kafar intanet su ne suka ingiza maharin, a cewar Obama ga manema labarai a fadar White House. Ya ce maharin mai suna Umar Sariki Martin, ɗan shekaru 29 da haihuwa, wanda ba Amurka ne musulmi, wanda iyayensa suka fito daga Afghanistan, wani nau'i ne na tsauraran ra'ayoyin da ake fama da su na cikin gida waɗanda suka daɗe suna addabar Amurka, a cewar Obama, wanda ya ƙara da cewa da alamar a ƙarshe ne ya bayyana mubayi'arsa ga ƙungiyar ISIS lokacin da ya buga wayar gaggawa ta 911 a Orlando. Obama ya ce har yanzu jami'an tsaro na mataki na farko na bincike, kuma kamar yadda ya ce har yanzu akwai abubuwa da yawa da ya kamata mu tabbatar. Fadar ta White House ta ce shugaba Obama zai je Orlando ranar Alhamis don ya miƙa ta'aziyyarsa ga iyalan waɗanda harin ya ritsa da su, ya kuma nuna yana tare da wannan al'ummar a daidai lokacin da take ƙoƙarin murmurewa. Shugaban hukumar bincike ta FBI James Comey ya ce muna nazarin rayuwar makashin, kuma ciki har da amfani da yanar intanet da ya ta yi, da yake jawabi kwana guda bayan kisan na mutane 49 da bindiga a mashakatar dare mai suna Pulse, inda wasu mutane kuma 53 suka jikkata. Obama ya ce maharin ya sayi makamansa ne ta hanyar doka. Ya ce ɗaya daga cikin makaman da ya amfani da su wata bindiga ce ta hannu mai kunamu da yawa. Hukumomi sun ce matin, wanda 'yan sanda suka kashe daga baya, ya yi ta lugudan wuta da wata bindiga mai sarrafa kanta. Bai fuskanci wata matsala wajen sayan waɗannan irin makaman ba, cewar Obama, wanda ya sha ƙoƙarin ganin an kafa doka mafi tsauri kan mallakar bindiga a Amurka, amma bai nasara ba.
Dubban 'yan gudun hijira na tafcewa daga Fallujah ta wata hanya mara haɗari da sojojin Iraki suka samar, yayin da aka shigo mako na uku a yakin da ake yi na kokarin kwato Benin daga hannun ISIS. A cewar shugaban aikin jin kai na Majalisar Dinkin Duniya a Iraki, Lisa Grande, jiya Litini mutane wajen 300 ne suka fice, suka bi sahun mutane 4000 da suka gudu a ƙarshen mako. Ana kyautata zaton wasu ƙarin dubban ma za su fice cikin kwanaki har zuwa idan Allah ya kai mu, abinda ba zai kawo matsala ba ga aikin jin kai. A kasarin fararen hular da ke gujewa yankin na zuwa sansanoni 27 ne da ke kunshe da wasu 'yan gudun hijira kuma daga lardin Anba na Iraki.
To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ma'aikatar yada labaran kasar Eritrea ta fitar da wata takardar bayani inda take zargin gwamnatin Habasha da kaddamar da harin soji kan kasar. Kasar Habashar dai ta ƙaryata zargin na takalar fada, tana mai zargin Eritrea da takalo abinda ya haifar da maida martani daga Habashar. Takaitaccen jawabin da ma'aikatar yada labaran Eritrea na cewa harin ya auku ne a yankin Tsorona. Tsorona dai wani ƙauye ne da ke daura da kan iyaka mai tazarar kilomita 35 daga Adigrat, wani garin da ke cikin ƙasar Habasha a yankin Tigray. Ministan sadarwar Habasha Getachew Reda ya ce sojojin Eritrea waɗanda suka fito daga yankin Tsorona sun yi wasu take-take na takala waɗanda suka janyo martani daga ɓangaren Habasha, bai yadda cewa wani babban fada aka yi ba. Wata ƴar tayar da girace kawai saboda ɓangaren Eritrea ya ɗau wani mataki mai cike da shakku saboda halin da ake ciki ganin cewa rabon sojojin Eritrea su ma fita daga ramukan ɓuyansu anjima, a cewar Reda wanda ya yi magana da muryar Amurka daga Jamus.
Sakataren janar ɗin ƙungiyar ƙawancen NATO Jens Stoltenberg ya faɗa jiya Litinin cewa NATO za ta amince ta girke bataliyoyi huɗu na ƙasa da ƙasa a Poland da Estonia da Latvia da Lithuania, waɗanda su ne ƙasashen da suka fi fuskantar barazana daga Rasha. Wannan zai aika da saƙo dalla-dalla na cewa NATO fa a shirye take ta kare duk wata ƙawarta, a cewar Stoltenberg a gabanin taron ministocin taron ƙasashen, wato tsaron ƙasashe da ke cikin ƙungiyar ta NATO wanda za a fara yau Talata a Brussels, inda ake sa ran jami'an za su rattaba hannu kan shirin girke sojojin. Stoltenberg ya ce bataliyoyin za su rinka karɓa-karɓa ne ƙarƙashin jagorancin kwamandojin na NATO. Tattaunawar na aukuwa ne gabanin babban taron NATO da za a yi a wasu a ƙasar Poland a watan Yuli. Wani shugabannin ƙasashen Baltic irin su Latvia da Lithuania da Estonia suna cikin fargaba saboda sojojin da NATO ke shirin girkewa ba su da yawan da za su iya sa Rasha ta yi shakkan kai duk wani hari da ta yi niyya. Labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu bude taskar rahotannin da batun gudunmawar da mashahurin mai kudin na Alhaji Aliko Dangote ya bayar a sansanin 'yan gudun hijira da ke Borno. Ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Gwamnan ya dai soma ne ga yabawa wannan gidauniya game da wannan tallafi da take wa al'umman jihar Borno, musamman ma a wannan lokaci da suke buƙatan irin wannan taimako.
Inshallah, the 2 billion naira pledge by the foundation, inshallah, will be judiciously utilized for the good of the people in the areas of health, education, and gender empowerment.
Yace kuma idan Allah ya yarda, wannan naira biliyan 2 da gidauniyar Dangoten ta yi alƙawarin ba al'umman jihar Borno a yi amfani da shi ta hanyar da ya dace, kamar abin da ya shafi harkokin lafiya, ilimi, da kuma tallafawa mata.
We will only give the list of the projects that we intend the foundation to support. We do not not want to be given a dime out of the money. We do not want the funds to be channeled towards the Borno State government.
Yace dan kuma muka mika musu abubuwan da muke so wannan gidauniya ta taimaka, ba ma so su ba mu ko sisin kwabo, ba ma kuma so a aiko wannan kuɗi ta hannun gwamnatin jihar Borno. Muna so ne dai su yi ma al'umman mu ayyukan da ya dace, kamar da suka alƙawarin taimakawa. Malama Zuwai Raisufu, ita ta wakilci shugaban wannan gidauniya, wanda kuma ta mika kayayyakin tallafin ga gwamnatin jihar Borno.
To wannan farawa distribution ɗin kina fara rabon ne wannan. An fara rabon su mun shirya committee tare da mu, zamu shirya a ci gaba da rarraba abincin ko'ina a cikin Duguri da cikin sauran LGAs na. So mun kawo
daloli
106 muka kawo. Abinda ke cikin wannan iyalai 30,000 za su samu kowanne sai samu buhun shinkafa na 50 kg, carton kwalin spaghetti, kwalin noodles, kilo 10 na sukari, gishiri, akwai masara kuma da gero da ke su. So yanzu so far cikin tsibirin 106 da ya kamata su zo na 43 har sun zo. So shine mu fara rarraba tun da azumi har an fara tun.
Kamar wannan taimako da kuka bada a cikin wannan biliyan 2 da dangote alƙawari ne ko kuma wannan daban ne?
A wannan daban ne.
To koya mutanen da aka mika wannan tallafi cikin wannan wata ke ji?
Mun goda dangote, Allah ya ja masa lokaci, Allah ya bashi zaman lafiya.
Kamar da me da ka samu ne?
Alhamdulillah, mun na samu shinkafa buhu daya, da shi kuma sauran fita buhu daya, da kuma haka da indomie su buhu daya, da kuma spaghetti buhu daya, da kuma gishiri abin nan ko shi ba
da
guda biyu da sauran abubuwan da ba zan iya lissafa ba ga hinan jama'a sun gani.
To kamar kun taba samun irin wannan taimakon ne
kafin wannan zuwa nan? Bismillah, samun wannan wai irin wannan taimakon ba, sai dai a wannan gwamnati muka samu wannan taimakon.
Da shi kuma cikin azumin watan Ramadan.
Da kuma cikin watan Ramadan mun gode.
Sai dai jama'a da dama, musamman ma 'yan gudun hijira da ke tsugunne a sansanoni daban-daban, na ci gaba da kokawa ne na karancin abinci, musamman ma a wannan lokaci na watan Ramadana, da suka ce akan ba su abinci ne su guda kawai sabanin su biyu da akan ba su a watannin baya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To Allah ya ba da lada. Idan muka koma babban birnin tarayyar Najeriya, Madina Dauda ce ta tattauna da shugaban kwamitin kula da harkokin 'yan sanda, Sanata Abu Ibrahim, akan yadda ake tafiyar da tantance daukan 'yan sanda. Madina kuma ta fara tambayansa ne, 'yan sanda 10,000 aka ce za a dauka, amma kuma sama da 400 suka zo neman tantancewa, ko an ƙara adadin ne?
Wannan dai suka yi application sun kai su sun haya 800,000, wajen ma 900,000 ne. Amma da yake an bai ta na'ura mai kwakwalwa kuke kiranta ko, a lokacin da za a fara kawo application, wannan na'ura an gaya mata abubuwan da ya kamata ta yi. Misali, wanda ya yi application sau biyu, ya sa application ya ce ko yana son ASP ko ya ce yana son ya zama inspector, za a cire shi, nan ya nuna rashin gaskiya. Na biyu, akwai maganar shekaru. Wanda yake karabiti daga shekara 25 ne abin da ya kasa, wanda yake officer inspector USP shekara 28, to duk wanda ya wuce waɗannan za a cire shi. Na uku, akwai maganar tsawo. In ka sa ciki, tsawon ka police officer ya kamata ya zama yana tsawo kaza, in bai kai ba za a cire. To waɗannan su ne computer ta cire. Amma abin da kisa jama'a su lura shine an bi hanyoyin da za a bi ka'ida, ba rashin gaskiya, ba magana a kawo siyasa ciki ko a kawo kabilanci ko a kawo magana addini. Mun zanna mun yadda duk local government namu 774 ko wace local government za a dauki mutum 9 karabiti, ko wace local government za a dauki 9, ba canji haka za a dauke su. Kun ga maganar a zo a ce wannan Bahaushe ne, wannan Inyamuri ne, wannan kaza kaza, ba ta taso ba tun da an sa duk local government. Sai kuma su officoshi din, manyan 'yan sandan din da inspector da ASP, su ma za a ba kowace jiha inspector 12, kowane jiha ASP 12. Wannan shi kuma shi bakin ga ba zai yi ba a ce ba za a dauki dan bayarsa ba, sai dan Katsina, dan ina da Katsina ko me ko nan, ko kuma na Katsina su shi na lota jiha. Saboda haka duk ka'idar da za a bi ko duk hanyar da za a bi ta a hana kawo maganar addini, siyasa, kabilanci, don an cire ta.
Ashe gari ɗin dai da ƴan sanda rigima ba za ta tashi, ya wani shege za ya tada ta.
To ba iyakar hiran kenan ba. A cikin shirinmu na hantsi za ku ci gaba da wannan hiran. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Muna yanzu agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 14 ga kuma shirinmu na gaba
tsaka mai wuya
magana a canza maganan tsarin mulki wannan mun fada clearly ba za mu yadda da shi ba kuma tunda shi Ali Shirib ya shigo cikin PDP ba lalle sai ya matsa ya kan cewa sai ya yi mulkin nan ba
Ali Shirib bai nemi takara ba bai nemi ya zama chairman ba a cikin tunanin mutanen da suke da jam'iyya a hannunsu su suka kira shi suka ce
to kai ne ba
mu gani za ka iya kai mana kiyara yanzu saboda haka kurungumi kafara
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwarmu da ku a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya. To yau muke son mu kammala muhawarar da muke game da rikicin cikin gida na jam'iyyar PDP ta adawa a Najeriya wanda a gaskiya mun zaci cewa kafin mu zo ƙarshen tattaunawar nan an samu maslaha kansa. To amma ina.
Yayin da tsohon gwamnan jihar Kaduna Sanata Ahmed Makarfi ke tsarewa shugabancin jam'iyyar PDP na ƙasa bisa goyon bayan kwamitin amintattun jam'iyyar. A gefe ɗaya kuma tsohon gwamnan jihar Borno Sanata Alimadu Sharif na ci gaba da yin tarjiya yana cewa har yanzu shine shugaban jam'iyyar na halas barista Abdullahi Jalo shine mataimakin kakakin jam'iyyar na ƙasa
ka tafi kotu ka ce dole sai ka bo ka shugabanci mutane dole jigajigan jam'iyyar PDP masu kuɗi sun ce a'a wannan tafiyar tana da wabi ai gyara wannan gyaran ne akai aka kawo Makarfi shi ma Makarfin zai yi wata uku ne a yanda convention ya bashi
barista yanzu ganin cewar shi Alimadu Sharif ya yi fushi ba kwa tunanin cewar kurarrashe shi
eh ba za mai na kaina annan da komiti karkashin a shugaban a Dr. Bai na jam'iyya wa Sanata Walid Jibril an je an gan shi da su Ibrahim Mantu da su Professor Jerry Gana ya kira Alimadu Sharif cewa ya janye wannan magana yayi hakuri duk manyan da ya kamata a ce ya saurare su ana magana da su ko an yi magana da to yana ja ne cewa dole zo ya zama shugaban jam'iyyar PDP ko muna so ko ba ma so wannan kuma babu wanda zai mana wannan a duk duniyar nan babu shi
to sai dai kuma a cewar tsohon mashawarcin shugaban kasa na musamman kan harkokin siyasa barista Ali Gulak su fa har yanzu Sanata Ali Sharif shine shugaban jam'iyyar na halas
yadda nake maka magana yanzu Sanata Ali Madu Sharif shine shugaban jam'iyyar PDP a Najeriya magana Makarfi ai ba kan ka'ida bane
to amma ranka da ganin cewar kwamitin amintattu na jam'iyyar su amince
kuma kwamitin amintattu na jam'iyya ba su da hurumi a karkashin kundin tsarin mulki musu ba wani shugabancin jam'iyyar
to a gaishe ka Hassan to wanda abin da ya faru dangane da matsayin da shi Sanata Mudu Ali Sharif ya dauka na cewa shi har yanzu shi ne shugaban jam'iyyar ta PDP da kuma wanda yan kwamitin zartarwa na BOT na PDP suka dauka na danka shugabancin na wucin gadi ga Sanata Ahmed Makarfi da dai abin ya koma ga hannun sanatoci kenan wannan yana nuna cewa kamar an koma yar gidan jiya ba abin da ya canja kenan fa
sunana na Dr. Umar Alo ni dan jam'iyyar PDP a cewar Adama tambayan din an sabawa in provision na constitution na jam'iyya ne a abubuwan da ake yi na congress na ko kuma shi Alimadu Sharif bai kai ya tsaya kuma ya zamanto shugaban jam'iyyar PDP a kasar nan ba ne wa'innan question guda biyu shi ne nake so duk wanda yake fadin bai yarda ba ya ba mu ansa musu za ka yi 4 years and another 4 years and no more shine abun da constitution na jam'iyya fada Alimadu Sharif ya yi 4 years
sunana sanata Babu Garba Gamawa tsohon kuma sanata mu PDP akwai matsaloli wanda yake mutane suna kamar ko PDP ta mutu kokarin da ake shine a mai da PDP ta zamanto jam'iyyar yan kasa ba jam'iyyar wani da wani ba ya zamanto mutane su suke gudanar jam'iyya ba wani ne zai yi garkuwa ya kakkaba hannun kowa ya zamanto sai abin da ya fada ba
to tunda har yanzu babu sulhu sai ya kenan bari mu koma ga abokan hiranmu mu yi wannan tambayar ga Alhaji Shehu Gaban wanda ke ci gaba da fafata da Malam Inu Buwala na bangaren shi Alimudu Sharif din kai Alhaji Shehu kana ganin cewa kwanda kowa ya kama gabansa ne koko kana da fata cewa akwai da za a dinki wannan baraka din koko dai za ku je da wannan
ai maganar da nake gaya maka a yanzu a yau watakila shi irwa bai sani ba akwai meeting da aka yi na neman yadda za a sasanta abun da mutanen Bodos Dosi da even mutanen yan majalisa sun zo ni karan kai na da shugabannin yan majalisa sun zauna da ni kwanaki can mun yi maganganu da su mun ba da shawarwari kada a bar abun nan ya lalace ai fatan mu a samu maslaha fatan mu ai san samu rahan nan a dinke a zai abu daya a fito da doka daya wanda kowa zai zo ya
amma za a bayo abin lokaci za a dauki lokacin da za ku iya dauka ku ce daga yanzu zuwa lokaci kaza idan ba a yi maslahan nan ba mu za mu je mu kama kaman mai wani jami'i
suna da time ai daga nan kafin ai convention din suna da lokaci kuma na san
amma sulhun za a yi koda sun je sun yi convention din su wannan yunkurin sulhun ba za a daina shi ba ai ko
ai maganan cewa mutakar suka je suka yi wannan convention din suka nuna cewa babu wanda ya isa babu kuma wanda zai hana mu ce ba za mu yi wannan convention din ba ko da yake na san cewa gwamnonin sun bugo suna nema a zauna da su gobe a san yadda za a sasanta abin nan fatan mu maybe za a samu maslaha ya za a gyara abun kamar yadda na faɗa ai ba mu da tunanin bata fatin ba mu da tunanin destroying fatin da muka gina ta fatan mu shine a zauna a samu maslaha don a hada kai daya baki daya hankali daya don a je a samu biyan bukata don al'umman da party din nan da suka wahala shekara 16 PDP tana mulki ta kawo canje-canje a Najeriya kada yazo ya zama tarihi ya wuce ya lalace don saboda wasu mutane fiko suna ga in babu su babu party din wanda ya san tarihin PDP tun asalinta tun lokacin Obasanjo an samu faction na Sunday Awoni an samu amma an zo an gyara domin akwai shugabanni a lokacin ba sa bari ya lalace har ya kai ga
to shikenan Malam Inuwa to naji Malam Show Malam Inuwa ko me yana kula a yijin cewa mutanen nan suna tunani su kafa wata jam'iyya su fice PDP su wata sabuwa
ka magana da ne na dan ji dare shi a wajen shehu shine ba su tunanin cewar za su je su gaba da jam'iyya ko su kauce wa PDP ba mu ma manufar mu kenan kada yan uwanmu su kauce wannan fada ne na cikin gida fada ne na tsakanin yan uwa babu fada na san dai an yi baraka PDP a da kuma an samu an shawo kanta wannan din ma ba wai ba za a iya shawo kanta ba amma kafin a samu a shawo kanta ai dole a ce saboda haka wannan ma za a nemi yadda za a shawo kanta na riga na gaya maka cewa yau a cikin zonal congress na North East Ali Sharif ya fito ya ce to duk kowa ya yi hakuri mu haɗa hannu a zauna a nemi yadda za a samu a shawo kanta ana kuma neman a samu a zauna a tattauna
mun yi kusa zuwa ƙarshen shirin na amma abinda nake so mai kafin mu rabu shine mutanen ka ji abinda Malam Shehu ya ce kai Malam Inuwa cewa idan kuka je kuka yi taron nan da suka ce kada ku yi a Port Harcourt to sun dauka cewa ku ba masu biyayya bane ba masu cin magana bane ba ku yi abinda manyan ku suke neman ku yi ba saboda haka sun san maganar sulhu da ku zai yi wa kenan sannan na tambaye kan ji ra'ayinka maganar sabon jam'iyyar da suke ce za su je su kafa idan har abin bai gyaru ba
aya bai ce maka za su je su kafa wata jam'iyya ba
ya ce za ta iya yiwuwa
ya ce maka ba su fara wannan tunanin a tukunna ba bari mana an yi lokacin ya zo in har kai ga haka aka kasa shawo kanta kafin na yi magana sabon jam'iyya na da yake nan
ta Allah yawa
to shikenan to a ƙarshe Malam Shehu ban na tambayeka tambaya baka an samu bane cewa ya kake ganin za a bi a sulhun ta shi Malam Inuwa ya magana abin a ƙarshe abin da nake so mu ƙarƙare da shikenan domin magoya bayan ku dukkan ku suna jin ku suna son su ji haske su samu haske na cewa akwai yadda za a jami'an nan ta zauna ba tare da ta wargaje ba ya za a sulhun ta
to na farko shine tun farko mu dama sasantawa muka nema na biyu waɗanda suka kafa jam'iyyar PDP din nan tun asali suna cikin taron da kuka yi kuma duk maganganun su shine mu tabbatar da cewa sai dai in kura da ta kai bango ko mai Hausa suke fada abu ya gagara ya ci tura sun kiji kurun sun kiji to shi
amma Malam Shehu akwai da za a yi ku canje matsayin da kuka dauka na cewa dole sai an raba mukaman nan biyu an ba da shugabanci nan an kai shugabancin jam'iyya wani wuri ba ku dai zauna wuri ɗaya ba ko wannan kan ba canji ko
wannan ba zai canzu ba don zaman lafiyar Najeriya muke nema don cigaban PDP muke nema maganar a canza maganar tsarin mulki wannan mun faɗa clearly ba za mu yarda da shi ba kuma tun da shi Ali Sharif ya shigo cikin PDP yana da abubuwa da yawa da zai tallafa ta cikin PDP nan ba lallai sai ya matsa wasu sun yaudare shi sai ta gaya masa maganganu ya kan cewa sai ya yi mulkin nan ba Allah ya masa baiwa da yawa yana cikin fatin nan zai ba da gudunmuwansa fatin nan ta ci gaba ya tafi da martabarsa da mutuncinsa da darajarsa shawarar da nake ba shi a matsayin wanda na san shi ya san ni shine in mutum yana kan mulki yawanci mutane suna fasu mummunan shawara su fada wani hali daban shi a matsayinsa da ya yi gwamna ya yi sanata ya kamata yayi tunani yayi tsari wanda zai bar tarihi wanda tarihin na za ta dinga tuna shi cewa kada a ce lokacin sa ne PDP nan aka tarwata sa domin wanda suke neman biyan bukata a karkashin sa suna ba shi shawaran da ba zai zama masa alheri ba ba zai zama masa alheri ba zai zama partin alheri ba ba zai zama wa kasan alheri ba ni shawaran da nake ba shi kenan don in mun yi wannan ya yadda cewa karɓa'un karɓan nan shi ne ya kawo zaman lafiya a Najeriya shi yasa minorities na Najeriya har su kai shugaban kasa shi yasa wasu minorities a Najeriya suke da hope a ƙarƙashin PDP za su yi shugaban kasar Najeriya wannan shi ne vision na wanda suka kirkiro PDP
to madalla to yayi alhaji shehu yayi nagode kwarai malam inuwa da me zaka rufe mana da shi ne me kaji abubuwan da ya faɗa yace ba za su canci ba za
ni ma sai in ba ma shehu shawara shine kasancewa fa mulki daga wajen Allah ne Ali Sharif bai nemi takara ba bai nemi ya zama chairman ba a cikin tunanin mutanen da suke da jam'iyya a hannunsu su suka kira wace suka ce
ba
kai ne
ba
muka ganin za ka iya kai mana kyara a yanzu saboda haka ku rungumi kafaran Allah cewar Allah shi ya mulki Allah kuma yakan sa wani ya zama wanda baka taba tunani ba a rungumi kadaran Allah mu zauna na yan uwa mu gyara a PDP.
To malamai su nunku da aiki to kamar da muka ce wannan shine kashin kashi na wannan fafatawa kan rikicin cikin gida na PDP idan rigimar ta su take ta cinye wata kila can gaba ma sake juyowa akan ta bari mu gode wasu bakin namu da muka yi kwanaki muna jin wato malam Ino Buwala da kuma Alhaji Shehu Gaban kana da musamman wakili Munasira da Mulhikai da ya taimaka aka da shirin nan sai mun da muku da wani sabon batu a makon gobe insha Allah a madadin dukkan su ne Aliyu Mustafa Sokoto a Washington DC.
To madalla a gaya na Sokoto yanzu kuma ga karatu daga Qur'ani mai tsarki.
Sunana Adam Isaac daga makarantar Hasawudin Accra. Zan karanta Qur'ani mai girma. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tabarakallazi bi yadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allazi بلوكم أيكم أحسن عملا فهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات سباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين يا قلب إليك البصر فلقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير فللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم.
To Allah ya karba kafin mu karkare ga labarai amma wannan karan a takaice.
To a takaice jiya Litini shugaban Amurka Barack Obama ya ce babu wata tartibiyar shedar cewa maharin mashakatar yan luwadin nan dake Orlando jihar Florida ya samu umarni ne daga wata kungiyar ta'addanci ta kasar waje. Dubban 'yan gudun hijira na ta ficewa daga Fallujah ta wata hanya marar hadari da sojojin Iraki suka samar masu. Ma'aikatar yada labaran kasar Eritrea ta fitar da wata takardar bayani inda take zargin gwamnatin Habasha da kaddamar da harin soji kan kasar. Kotun kolin Amurka ta ki amincewa Puerto Rico ta sake tsarin basussukan da ake binta. Wanda hakan ya jefa wannan yankin ƙasa na Amurka cikin yanayin kasabiyan bashi sai ko idan Majalisar Tarayyar Amurka ta kafa dokan sassauta mata bashin. Kotun wadda ta amince da wannan hukunci da alƙalai biyar akasin biyu ta faɗi jiya Litini cewa dokar tabbatar da karyewar arziki ta tarayya. Bata amince ma Puerto Rico ta kafa dokar yanke biliyoyin dalolin da ake binta ba, bayan kuwa masu binta bashin ba su amince da hakan ba. Puerto Rico, wadda ke fama da bashin biliyan 70, ta kafa doka a shekara 2014 don samar da hakan.
To madalla da takaita tun labaran mu kawo karshen shirin a halin yanzu. Yanzu kuma Ahmad Dunkwa da kowa nan sashen Hausa musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa sai Cubahiru Jodo ne wanda ya ba da umarni da injiniyan mu Zubairu. Ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an jima mun dawo muku da shirin mu na hantsi. Sai an jima ku.